daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin mai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin na FM su ma da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya duka Niger din. Idan muka je kuma su a kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu kato kan ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, duk ranar Laraba muna maganar siyasa ce da kuma shugabanci na gari. Inda yau 29 ga watan Agustan shekara ta 2018, za mu yi magana ne game da yadda hukumar zabe a Najeriya ta kudura aniyar ware wasu kudade sama da miliyan 4 a zabe mai zuwa na shekara ta 2019,
wanda suka ce za su yi amfani ne da waɗannan kudade a matsayin kudin tallafin ko ciyarwa da makamantansu ga jami'an tsaro a lokacin gudanar da zaben na 2019 mai zuwa. To amma majalisar ƙasa ta ce bata amince da wannan bukatar ba. Shin ya mutane da aka tattauna da su a zauren muhawara yau da gobe suke kallon wannan?
Malam Bahaushe kan cewa yunwa ba a mata lahaula, wai da rubutu gwara kwadan rogo. Ita yunwa ko da ta rana ɗaya ne babun bukata bane, ballanta na mutun yana tsakiyar rana kuma ga harkowar jama'a kuma a ce aiki yake, kuma aikin na tsaron rayuka da dukiyar al'umma yana da bukatan abinci.
Ni dai ina nana ta yanci, yancin nan ku na demokradiya ne. Idan har talaka ba za a bashi damar wannan yancin tun daga zabe ba, to da Allah fa zai zo ya korafi akan cewa ba bashi dama zabe wanda zai kawo masa yanci ba, ko a roman demokradiya kamar da muke mutu abin da muke faɗa. Magana cewa a kawo dan sanda abinci ko jami'an tsaro abinci rumfa sai yansa da ai.
Tattaunawa a zauren muhawarar yau da gobe, muna nan kuma tafi da amsoshin tambayar da muka maku a shafukan mu na abota, sai kuma dan iya shi ma zai ce wani abu.
To za kuma mu tattauna da mai fashin bakin al'amuran yau da kullun akan wannan batu na ciyarwa idan lokacin zabe ya zo ga jami'an tsaro da makamantan hakan. Sannan idan da lokaci za mu ji shin yaya takarar konkwasa ko kuma kaddamar da takarar su ta shugabancin kasa ta kaya ne a Abuja.
To bari mu fara da jin wasu daga cikin amsoshin da kuka aika mana na tambayar da muke maku. Ita ce, menene ra'ayinku game da cewa gwamnatin Najeriya ta yi niyyar kashe sama da miliyan 4 don ciyar da 'yan sanda a lokacin da za a yi zabe na shekara ta 2019? Amma
to sakon farko ya fito ne daga Hayadamnu Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare. Suka ce yau da gobe mu dai a ra'ayinmu in dai wannan mataki ba zai take haƙin al'umma ba, to muna goyon bayan sa.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Kadora Digaga dan Fulani Warci, inda yake cewa salamu yau da gobe, muna maraba da wannan matakin gwamnati kasar mu Najeriya da ta dauka na ciyar da 'yan sanda a zaben shekara na 2019. Ku huta lafiya.
To sai kuma Kamilu Rabi'u Rurum yace tabbas kashe waɗannan makudan kudade da gwamnatin kasar mu Najeriya take shirin yi a zabe mai zuwa na 2019 sam bai kamata ba, domin gaskiya waɗannan kudi sun yi yawa, akwai manyan ayyuka da ya kamata gwamnati ta duba domin gyara su.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Murtala Ibrahim Zangon Daura, inda yake cewa hakika idan gwamnati ta yi hakan zai taimaka wajen dakile karɓar cin hanci da 'yan sanda ke yi a wajen 'yan siyasa a rumfar zabe.
To haka kuma sai Comrade Adamu M. Ala Dambam ya ce, ni wannan abun yana ban mamaki, an ce ana mulki ne domin talaka ya ji daɗi, amma banda wahala babu abin da muke sha.
To sai sako na gaba inda ya fito daga Ahmad Ladan Muryar Talaka, inda yake cewa yau da gobe wai ko jam'iyyar APC ta san halin da talakawa suke ciki na halin kakanikani?
To sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi yace salam yau da gobe hakika waɗannan kudade sun yi yawa kwarai da gaske bai yiwa a ce mu talakawan Najeriya masu fama da tsadar rayuwa kullum a ce ake yi ce mana ake yi mu yi hakuri dadi nan zuwa amma shiru kake ji
to fa kaji sai sako na gaba inda ya fito daga Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe mu dai fatan mu Allah ya sa alkhairi
to amin amin to sai kuma sako na ƙarshe inda ya fito daga baba gana Alhaji Dabuwa Guru yace salam filin yau da gobe shirin matasa mai farin jini to ni dai a gani na kudin yayi kadan kamata yayi a ce kudin ya mafi haka tunda su ne suke da alhakin kulawa da lamuran tsaro a dukkanin zabukan da za a yi
to
to muna godiya sosai to sai kuma mu ji ta bakin dan iya da ya ba ma Isa Lawal ne ikara sako
ina cikin zuba sauri zuwa gidan dan iya ne yau kawai sai muka hade a kwararo nace yauwa dan iya dama dai gidanka na haro kuma so nake yau mu tattauna maganar tsarkake tsamin tsaro musamman ma dai a yankin Zamfaran da aka ce al'umma fana zauna ne cikin tsoro amma da yake naji an ce jami'an tsaron mu sun samu wani sabon horo yanzu an ce yan bindigan sun rasa inda za su kwararo kada su kawai ake cikin daji rasa mafaka kamar wasu bararu wasu kuma an ce an ragargaza musu kafar da ba ma sa iya motsi sai dai idan za a tura su a baro wannan ne yasa jami'an tsaron ke ganin an samu nasara a gaskiya baro baro domin sun ce wannan ba ta kashi da ragargazar yan bindigan yasa yanzu saura gyauro nace lalle dai kam dan iya naji ana ta yada cewa jami'an tsaron nan sun yi nasara har ma katsinawa sun koka cewa yankunan su ne yanzu waɗannan yan bindiga ke ta kwarara amma dai abin tambayan shine shin al'umma na ganin wannan nasara karara shin wannan hali mata da yaran da suka bar garuruwan su suke ciki a Zamfara koko dai shikenan kuma su daga yanzu sun riga sun zama yan gudun hijira yaya jami'an tsaro za su yi da sauran yankunan da bata garin suka gangara koko dai su ma haka za su zauna cikin zaman zulumi da lura waɗannan dai a gaskiya su ne wasu daga cikin tamboyi da bukatun da ya kamata mahukunta su lura albashi da sana'a samu a kai ga kasar ta ta fitu dimmin tsira domin kuwa dama dai maganar nasarar ce kawai kowane dan kasa ke ta faman jira dan yace to mu dai muna yi wa jami'an tsaron nan namu fatan alkhairi domin wani lokaci fa dole ne sai ana yi wa juna uzuri musamman ma dai kan magana irin ta magance bata gari waɗanda muke musu addu'ar shiriwa ko kuwa dai makomar su ta kare a gidan yari idan kuma a irin wannan fafutuka jami'an tsaron sun hallaka su shikenan sai kwanan kabari su ko al'umar Zamfara da sauran yankuna sai mu ce su kara hakuri domin dama an ce yaki da bata gari baya yiwuwa cikin hanzari saboda yadda suke zauna cikin sauran al'umma saboda tsabar sharri amma dai tunda an ce komai nisan dare gari zai sadari ai sai mu ce Allah kai mu lokacin da za a magance matsalolin da ke damun wannan kasa ta zam abin alfahari
to mun gode dan iya
to madalla da Isa Lawal Ikra da dan iya to game da yadda hukumar zabe a Najeriya ta kudur aniyar ware wasu kudade sama da biliyan 4 a zaben shekara ta 2019 wakiliyar mu Hawwa Umar ta tattauna da mutane a zauren muhawarar yau da gobe
Jama'a barkamu da kasancewa a cikin wannan shiri na yau da gobe ina tare da Ali Shamaki malamin fashin baki kan al'amuran mulki da siyasa da kuma Muhammad Sani Abdullahi mai kula da al'amuran yau da kullum inda zamu tattauna akan ci da jami'an tsaro a lokacin zaben shekara ta 2019 to Ali Shamaki da kai zan fara mi zaka ce game da kuɗi sama da biliyan 4 aka ware na ci da jami'an tsaro a lokacin zabe mai zuwa wato na 2019 matara.
Wannan abu ne karara da zamu yi cewa duniyar siyasar Najeriya ta fara samun tsayawa da kafafunta. Domin dama abin da aka fi bukata a cikin tsarin siyasa shine salo da dabaru yadda za a inganta mulki da kuma shi talaka ya amfani daga abin da yake mura daga duniyar demokradiya. Idan aka dauki wannan kudi, wannan abu yayi daidai a irin ra'ayina. Dalili shine alal misali tsaro dinnan na kasa yana hannun waɗannan mutane din, kuma kasantuwarsu sun koshi daga dukkan wani abin da wani zai amfani da su, abin da ya shafi dukiya ko kudi, shi yake jawowa harka tsaro ta tabarbare. Kuma kafin wannan lokacin an ga ire-iren waɗannan abubuwa din yadda kudin yake tasiri a ranar zabe. Kuma hukumar INEC ta yi dogon nazari ne a nawa hangen. Idan ya zama da cewa jami'an tsaron da suke bada kariya ko tsaro a wannan guri din sun samu wato gamsuwa daga abin da ke wani ba zai iya amfani da su ba a siyasance ya ba su kuɗi ko ya amfani da kuɗi, suna gani ba za su iya cewa uban ba saboda ko sun karba ko kuma suna so su karba, to wannan zai iya inganta zabe ya zama ma gudi a gurin zabe ba zai yi ba. Dan dalilai shine mutum in ya koshi baya bukatar neman abinci.
To bari mu koma ga Muhammad Sani Abdullahi, ko me zaka ce game da haka?
Shi dai mulki na siyasa ko kuma mulki na demokradiya an san shi da yanci, kuma mulki ne na al'umma, jama'a su suke fita su zabe, su zabi junan su dan shugabanci. To kuma yana bukatar yanci, tunda dama akwai yanci da shi wannan mulki na demokradiya yake gadarwa ga jama'a. Idan har aka ce za a amfani da jami'an tsaro wurin gudanar da zabe, to naga kaman ana kokari a tauye jama'a yanci. Yanci abin da nake nufi anan shine fitowa na zaben abin da ya mutum dadi a rai. Yanzu misali idan aka ce ga jami'an tsaro sun bayyana a cikin gari ko kuma a rumfunan zabe ana iya ganin su, to wannan fa zai sa jama'a su kaurace, su iya kauracewa rumfunan zabe. Misali wani idan ya fito ya ga jami'an tsaro, to zai iya tunanin ma ba za a bashi dama zabi abin da ya mar a rai ba. Wani kuma gaba ɗaya ma ba zai iya fitowa daga gidansa ya tafi rumfun zabe abin da yake so ba. Saboda me? Saboda ganin cewa ga jami'an tsaro suna milgawa a tsakanin jama'a, zai sa ya zamanto ya razana ya firgita, wanda ba zai iya fitowa ya kada ƙuri'ar sai zabi abin da yake ganin ya masa daɗi a rai, wanda zai iya masa shugabanci na garba. To wannan ina ganin ya kamata a ce an bar jama'a da yancin su da aka ce shi suna da dama na yancin zabe a zabe su, a ba su fito su yi abin nan cikin yanci. Wannan shine ina ga tunani na akan wala.
Na'am, to duk da kai dai baka yadda ma a kawo jami'an tsaro rumfunan zabe ba, balle ma har a ware musu wasu kudade na cin abinci. To baka ganin kasancewan rashin kasancewan jami'an tsaro a rumfunan zabe zai iya kawo wani tashin hankali, musamman ma yanzu da muka san cewa kasan nan tana da karancin tsaro?
Wannan kan wani al'amari ne da yake da ya kamata a yi dubi a cikinsa. Amma dai ya zamanto ana iya hasashen sunanan din ya fi a ce an gansu a rumfunan zabe. Dan yanzu misali kamar da nake baki misali, idan har jama'a da su iya lekawa su ga hango jami'an tsaro, to wasu barin tuma ba su ya guje, wanda anan wani zai iya rasa katin zaben nasa, wani kuma anan zai ji rauni, wani ya kare, wani a dai gashi nan dai a rasa ma makamar yadda za a gudanar da zaben ma. Saboda haka ina fatan wannan al'amari ayi da duba shi, a dauki damar da za a biyo bawa talaka dama a fito yau zabe inda ya kamata.
To bari mu koma ga Aliyu Shamaki, kana ganin kawo musu abincin a rumfunan da suke ko kuma a ware musu kudin su je su saya abincin, wanne ne ma mafi a'ala?
Idan muka duba tsarin demokradiyyar kasar mu Najeriya tun dawo wannan jamhuriya, ga wanda yake da shekara 30 ya ga irin yadda aka rinka runtuma da akwatin nan zabi. Kuma duk da cewa tun a wancan lokacin jama'an tsaron suna nan, kuma ana amfani da kariya wurin kada hakan ta faru, to amma a iya cewa ai kusan wannan din bai yi tasiri ba. Wala Allah yanzu hasashen wannan hukuma din ta hukuma zabe ta gano cewa watakila akwai gazawar wannan rashin tallafi din, shi ya jawo ake ganin cewar hukumar tsaro din ko kuma masu kula da harkar tsaro din suna kamar barin damar da ya kamata su tare, ya zama na cewa ba a rintuma da akwati ko an kaure da fada ba. Musamman muka dauki yadda abubuwan siyasan ta zama da su yan siyasan wasu daga cikin su bata gari da suke amfani da matasa, kaga da gariyo ko kuma kaga an zo an daura kudi akan teburin hukumar zabe, an sai malamin zabe. to waɗannan ina ganin yana daga cikin abin da yanzu jama'an tsaro tunda babu yadda za a yi kamar da aka sai malamin zabe kai a sai mai tsaro to wannan ina ganin kamar wannan din wani sabuwar dabara ce ko hikima da salo da zai iya kawo ci gaba a cikin harkar zabe
na'am kana ganin a kawo musu abincin a rumfunan zabe yanda suke ko kuma su fita su je su ci abincin su dawo
yadda duniya suka ci gaba kuma shine muke so mu kwafa daga cikin duniyar da suka ci gaba demokradiya ina ganin yana da tasiri a duniyar da suka ci gaba kawai kamfanoni ne da nan yin abinci kawai za a wari ya danganta da al'adar mu ko kuma yankin da muke ciki ko kuma tsarin da ake ganin zai iya gamsarwa wannan kuma hukumar da suke kula da wannan abin ko kuma suka shiryo abin watakila suna da irin nasu hasashe din na ingantarwa bukata shine a ciyar din saboda me ana iya ini a jikin teburin zabe ana ta fama kuma ko kai ne aka tsaye da kai a tsaye ba zauna ba irin yadda jami'an tsaro suke kana da bukatar abinci tunda kai ba allan karfe bane
to baka ganin wannan kamar wani abu ne da za a kautar musu da hankali dan masu so su yi abin da za su yi a rumfunan zaben ma su yi
idan aka ce maka jami'in tsaro shi jami'in tsaro koda da bai da bindiga shi mai tsaro ne kuma ma in kin kalli kasashen duniya ko nan mu dauka kasashen Saudi Arabia ba za ki taba ganin ma jami'in tsaro da makamin kamar da ake yin sa a nan gida Najeriya ba saboda me tsaron shine mai kula da tsaron kafin abin ya auku ya bada tsaron wanda suka yi hasashen inganta wannan abin to suna da hange-hange da kalle-kalle da zai iya haifar da cewa ba a jarin tunanin rundunar tsaron ta bar kan aikin da take ba
na'am bari mu koma ga shi Muhammad Sani malam Muhammad Sani baka ganin watakila ya a kasance akwai jami'an tsaro a wurin koda ba su rike wani makami ba ko kuma ba a gansu a cikin kayan da zai firgita mutane ba baka ganin idan akai haka zai yi tasiri
to tasirin dai ni ba na iya hango shi saboda jama'a dai kamata a basu su zabe cikin yanci kamar da na faɗa a baya ba zai iya yiwuwa a ce a kawo jami'in tsaro yana ta muzurai yana kallon mutane suna firgita har wani ma ya kasance ba zai iya tsayawa tunda shi zaben nan dai yana da nasa salo salo shine da farko zaka zo kawo katin ka tantance kafin nan ka koma gefe lokacin zabe ka kada ƙuri'a da dama wasu ba zai yi su samu sararin da za su iya tsayawa a tantance sun ba ma wani kuma zai iya yiwa iya daura zuciyar sa ma a tantance shi amma wani ya koma gefe silalewa zai saboda me ana masa muzure da gashin baki a gefen nan
shi yasa nake cewa baka ganin idan da a ce za a kawo jami'an tsaron suna zaune amma ba su da wani abu da zai nuna cewa wane jami'in tsaro ne baka ganin hakan zai yi tasiri kar ka manta fa kasan nan muna cikin wato karancin tsaro akwai matsalolin tsaro da kasan nan ke fuskanta da dama kuma wato zaben nan mutane suna ta hasashe ma kamar zai iya kasancewa kalubale inda ba dan akwai ma jami'an tsaro a wajen ba
to duk da haka ban ga yadda malamin jami'in tsaro ya rubuta akan akwati dan jama'a su zabe ba ni idan iya tunawa a zaben 2011 na zaga na ga halin da jama'a suka yi zabe na tabbata akwai rumfunan da mutanen anguwa suka tare rumfunan su wanda ba jami'in tsaro a gurin kuma ba tsageren da ya iya zuwa ya taba musu akwati wannan ni din ga naune ba jiyau ba saboda haka ina ga idan jama'a da gaske suke zaben suke zo su zabi wanda suka tantanta to su fita su kare kurban su ba tare da an kawo musu mai muzure ba
to Aliyu Shamaki zan dawo gare ka me kake fatan waɗannan jami'an tsaron su yi didda kuma an musu tanadi na musamman har an ware musu wasu kuɗaɗe domin ciyar da su
samun tsaro a kasar Najeriya shine sakafuwar demokradiyya domin kowace irin demokradiyya ce bata samu kyakkyawan tsaro ba to ko da ma yakin waje bai zo ba ai na basasa wanda yana daga kyau a cewa ba ma abin da ya shafi hukumar zabe ba a duk abin da ya shafi tsaro ya kamata a ce akwai wato kungiyoyi ko da masu zaman kansu ne ma suna bada tallafin tsaro a kasar nan dalili shine zaka iya daukan mutum yana tsaro yayi wata da watanni biyu game da iyalinsa ba kuma ka santo tattalin arzikin kasan ka kwatanta nawa ake bashi ina ganin in har an kawo masa tallafin abinci wanda daman shine babban burinsa a cikin wasu abubuwa na rayuwa to ina ganin kamar an fara taka matakin Najeriya za ta nan gaba kadan za ta kai gogayya da kasashen duniyar da ake gani sun ci gaba
to masha Allah kana ganin ware musu kudin abincin ko kuma kudin abinci shine zai sa su yi abin kirki a rumfunan zabe ko kuma su tsara akwatunan zabe yanda ake so
in malam Bahaushe kan cewa yunwa ba a mata lahaula wai da rubutu gwara kwadan rogo ita yunwa koda ta rana ɗaya ne babun bukata bane ballanta na mutun yana tsakiyar rana kuma ga harkowa jama'a kuma a ce aiki yake kuma aikin na tsaron rayuka da dukiyar al'umma yana da bukatan abinci tunda ba Allahn karfi bane kamar yadda na faɗa baya
to kaga shi Muhammad Sani ya ce ba a ma bukatan su kwata-kwata a wurin to ta yaya kake ganin mutane za su kare kansu da kuma akwatunan zabe da kuma ƙuri'un su idan babu jami'an tsaron nan a wajen
to ni dai ina nana ta yanci yancin nan ku na demokradiya ne kullun karajin da muke ji kenan daga shugabanni da kuma manyan yan siyasa yanci idan har talaka ba za a bashi damar wannan yancin tun daga zabe ba to la Allah fa zai zo ya korafi akan cewa ba bashi dama zabu wanda zai kawo masa yanci ba ko a roman demokradiya kama da muke abin da muke faɗa magana cewa a kawo dan sanda abinci ko jami'an tsaro abincin rumfa sai yansa da ai ko kuma dai za a kawo masa abinci ne ya ci ya tsaya yana ta muzurai har yini ya kare
amma Muhammad Sani hukumar zabe ta kasa ce ta ware wannan kudaden saboda ciyar da su wayannan jami'an tsaron ba wani dan siyasa ko kuma wata jam'iyya ba
mu sani cewa mu dan Najeriya ba har yanzu demokradiyyar sa fa kamar mareniya ba mareniya ba kai zan ce har yanzu ba kamar jaririya ce tunda ku jaririya ce in yaga ana kawa kabakin abinci tunanin sa zai sayan sa yan siyasa da idan a kwace masa yancin sa saboda haka ina ganin still muna bukatar a bar jama'a dai a ba su dama su zaba abin da suke bukata a kuma yanayi na yanci ba tare da jamin tsaro a rumfunan zabe ba
to ta yaya kake ganin jama'a za su kare kansu a rumfunan zabe kamar yadda Alisha muke faɗa yace wasu lokutan yan siyasan ma su kan yi amfani da matasa domin tada hankali a rumfunan zabe to ta yaya kake ganin me kada ƙuri'a da shi malamin zaben ta yaya zai kare kansa idan har babu wayannan jami'an tsaro
kamar yadda na faɗa miki a zaben 2011 ni gano ne jau na abun da na gani yana faruwa a rumfunan zabe na wasu unguwanni na zaga na ga irin shirin da mutane suka yi wanda ba wani matashin da yake cikin wani halin mayan da yake ya do shirin fasuma balantana ta kuma su akwati saboda haka ni a wurin na ga lafiya malamin zabe lafiya sauran jama'a lafiya kuma zabe ya gudana lafiya kalmomi suka tantance abun da aka zaba shi aka kai musu wurin hukumar zabe.
Na'am, to Malam Alisha Maki daga ƙarshe wace shawara zaka bawa su hukumar zabe da suka yi wannan zurfin tunanin ma domin ware wasu wayannan jami'an tsaro kudaden kudin abinci.
Na farko dai akwai lambar yabo da ya kamata mu ƴan ƙasa mu rinka bawa wannan hukuma domin tun ana yin ƙato bayan ƙato har aka zo ana yin shi wannan kati din kuma yanzu tafiya ta kai har ka shiga duniyar digital wato duniyar abin da yake ake kiransa na yanar gizo kuma wala Allah nan gaba kadan zamu koma irin yadda na American ba sai jami'an tsaron su zo har ma ana kashe wasu kudi akan wata ba amma America ma bata kai matakin da ta kai yanzu ba sai da ta bi wasu matakai kuma ina ganin cewa hukumar zabe ta gano hakan ya kamata ta yi nan gaba kadan dan Najeriya na daki wata ire zai kara da kodiyarsa
to malam Muhammad Sani daga karshe duk da kai baka yadda ma da jami'an tsaro a rumfunan zabe ba wace shawara zaka ba wa su jama'a domin ganin sun kare kansu an kuma gudanar da zaben nan hatta ma ita hukumar zabe ita kanta
to bangaren hukumar zabe ni ina ga sun yi karanci wurin wayar da kan al'umma mu jama'a suna buƙatar su waye su farka su gane menene yanci kamar yadda nake ta faɗa dole ne su san yancin su su kuma san cewa ga abin da ya kamata su dauki mataki wa kansu dan su tabbatar da yanci ya tabbata ba yancin nan ba da kai ka ci gaban ka kuma shine ka fita ka zabi wanda kake ganin zai kare maka muradi saboda haka hukumar zabe ta wayar da hankalin wayar da kawukan mutane akan ma menene ya haukan yancin mutane na wurin gudanar da zabe sannan kuma su ma jama'a su san cewa zaman su a gida ba zai kai su ko ina ba sai sun fita sun zabi shugabannin da za su kawo musu ci gaban kasa da kuma roman demokradiya
ta muna godiya duka muka kawo ƙarshen tattaunawar mu da Alisha Maki mai fashin baki akan al'amuran mulki da siyasa da kuma Muhammad Sani Abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun madadin ni Hawwa Umar da na kasance tare da su a cikin shirin nake jewa mu kasance lafiya
dan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe bazan iya inya da ke ba bazan iya umance da ke ba wai me ake nufi
to kin ji dai sun gidi da wannan magana na cewa ciyarwar ba wai ciyarwa bace kawai har da wasu abubuwa to amma majalisa dama bata amince ba to mutane da ya rage nasu saboda su ake wato yanzu bari mu je kai tsaye game da takarar Rabiu Musa Kwankwaso da kaddamar da ita da abubuwan da suka faru na tattauna da shi kamar haka. Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe?
Sunana Rabiu Musa Kwankwaso daga Abuja.
Senator Rabiu Musa Kwankwaso, mun samu labarin cewa da an amince maka cewa za ka yi taro a na kaddamar da takararka ta shugabancin Najeriya a garin Abuja, amma daga baya sai aka zo aka janye. Za mu iya jin al'amarin yake a bakinka ko da a takaice ne?
Kamar inda muka yi shekara ta 2015 na kaddamar da yakin neman zaɓe a nan Abuja, wannan karan ma haka muka tsara kuma muka nemi a ba mu wannan guri da kuma su ma'aikata duk sun yarda sun yi komai. Mun biya kuɗi sai ana igoba za a yi jiya kenan aka kawo mana bayani ta hannun yan sanda cewar ba za a bada wannan guri ba. Mun yi kokarin mu sami ita parade ground ka wacce muka samu a wancan lokaci na Jonathan a wannan karan suka ce a'a. Saboda haka dole dai muka yi tsari na gaggawa muka nemi wani hotel gurin ma dai ba sa'i ba. Kuma guri ne wanda yake dama ba a tsara shi saboda irin wannan manya-manyan tarurruka ba. Amma dai haka dai saboda jama'a sun taho musamman daga nisan duniya ruwa na dukan su domin wasu a cikin trailoli ma suka zo. Wasu akan babura suka zo to kaga da kamata a ce da su an daga ko an yi wani abu ba. Saboda haka alhamdulillahi an yi taro lafiya an gama lafiya. Kuma al'umma suna kan hanyar komawa gida muna addu'a Allah ya kai su gidajensu lafiya. Kuma muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin wanda ya zo da wanda ya taimaka wa'anda suka taho ko amma dai da addu'a ne. Kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kafa ta mu Najeriya.
To an ce kamar akwai zuwan shugabar Burtaniya Theresa May wanda aka ce abin ya ci karo da wannan, me zaka ce akan wannan?
Gaskiya duka hira ce wannan domin ba abin da ya hada duri da gada, ba abin da ya hada mu mutanen mu masu son wato zaman lafiya ne. Kaga taron nan an zo ba wani kafo wani makami ko zagi wani, ita ma an ta ga mutane suna mutum ne ba murna za ta yi ba. Ai kuma duka tsari ne na demokradiya su kuma wannan tura ba abin da suka sa a duniya sai demokradiya. Wataƙila ma da ta ga mutane suna taro ko na wani ko na wani ne ma tsaya za ta yi. Wataƙila da ta tsaya ta ce kwankwasiya a gurin domin su ma suna son tsari wanda yake mai kyau, tsari wanda zai kawo ci gaba a kowace ƙasa. Musamman ma kuma ita Burtaniya abokiyar mu sace abokiyar Najeriya. Saboda haka abin da za su so kenan, su abin da ba za su so ba yanzu kamar abin da aka yi ne za su jawo shi. Wani ya bi ka'ida ya bi ya biya kuɗi ya yi komai an hana shi. Wannan ba za su so ba, wannan su ce abin da Prime Minister ba za ta so ba.
Daga ƙarshe tambayar da zan maka shi ne me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garinka na haihuwa jihar Kano ba, wanda wasu da yawa masoyanka za su ce sun so haka, wasu kuma za su ce ai ya tsora ta bai zo ba, me za ka ce akan wannan?
To ba zan ji wancan Kano da nan shekara kusan hudu da ta wuce ai ni ne gwamnan Kano kuma na yi Abuja. Ai ba abin da fara ba, ai daidai a siyasa dama kai anan ne suke daidai, ba za ka koma ƙauyen ku ko garin ku ka je kai ba. Kuma abubuwan da za ni a garin ba za mu tafi mu je ni, amma ka ga yanzu wancan Kano ai ni ne gwamnan Kano amma kuma na Abuja da ya yi. Saboda wannan cin din shi ne daidai ko ina gwamna ko ina wani bukatu ne abinda yake da daidai shi za a yi. Watakila da a can a Kano na yawancan Kano yanzu ya ce me yasa na yi a nan, amma yanzu haka bai ma bata tashi ba.
Yawanci suna tunanin cewa yanzu haka matsalar da kake ta samu da su gwamnatin Najeriya kila saboda ka canza sheka ne.
A tun kafin ma canza sheka matsalolin suke a gurin su, kuma na san matsalolin ba za su kare ba sai dai su karu.
Wace shawara kake da ita a siyasar Najeriya?
To su dai shugabanni yanzu abin da muke ba su shawara su tsaya su bi tsari na gaskiya, a tsaya lokacin zaɓe ya zo a yi shi zaɓe cikin kwanciyar hankali, a yi shi zaɓe babu
na ƙasa ko na firamare kake magana?
Duka zaɓuɓɓukan ma ita ma na firamare election duka haka ɗin ne. Tun da yanzu ka ga saboda ƙarfi da darajar jama'iyyar mu ta PDP akwai ƴan takara da yawa.
Shi sa ake tunanin cewa shi sa ake tunanin Kwankwaso zai iya samun wannan takarda ko ticket na takarar shugabancin Najeriya a cikin PDP din saboda akwai ku da yawa.
Ai kuma ne ne abubuwa kowa ya san wannan tsari wanda yake na Kwankwasiya, tsari wanda yake ne daraja, tsari wanda yake na al'umma. To kuma jama'iyya ko siyasa magana ce ta al'umma, iyakar magana ce ta yawa. To kuma magana ce ta al'umma masu yawa to in ka ce ba za ka ba kwankwasa ba a PDC to ba za ka ba
to me ka tana da wa Najeriya ga sanata kwankwasa
ko kai za mu kawo ticket
a ni abin da muku tambaya a ni muku da tambayar to me ka tana da wa Najeriya saboda albishir idan har Allah ya baka
nasara kuma kun ka ga maganar kashe-kashen nan ina ciwo al'umma ina ci mana tuwa kwariya babu dalili muna da arziki muna da daraja muna da dukkan abin da ya kamata mu dauka a dena kashe-kashen mutane a dena face-facen mutane a dena zuwa ana kwashi dukiyar jama'a a dena fadace-fadace tsakanin kabilu ko tsakanin makiyaya da maloma da sauran ko kabilu da kabilu duk wannan abubuwa ne wanda suke ba su da dalili ba su da faddisho a cikin tsarin demokradiya cikin da kajar su to akwai matsala wannan matsalar kuma dama ita ce muke so mu canza ta wannan
sai an jima